بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne daidai da daren 18 ga watan Juma'a al-Akhira. Hijira na da shekara 1434 daidai da 27 ga watan Juma'a daidai da 27 ga watan April shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 132 daga cikin jeren karatuttukan littafin Sahihu Muslim. واللفر الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج الله ملأك كن سركي دافر تامش كراتن دمك وتأك دا كراتن حديثي دا أيك لشيشين زمالا في أجا مسلم إذن جماعة بسمان تابا من أتكين كتاب الإيمان وتمتترد الإمام مسلم يتترو حديثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دنغني دا إيماني yake mana sharhin su da fassara su a bisa fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. A yau zamu tashi babu ardil fitani ala alqulubi, babin da ke bayani dangane da irin yadda fitintunu suke gabatuwa zuwa ga zukata. Wato kullum fitintunu suna zama barazana wadda ainihin suke abkuwa akan zukata. Waɗanne irin fitintunu ne waɗannan waɗanda suke kai ainihin hari ga zuciya wadda za su lullube ta, sakamakon wannan lullubewa ya zama alheri da shiriya ba za su shiga cikin ta ba. A cikin karatuttukan nan a yau insha Allahu ta'ala za mu ji haka. Muslim yace haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair haddathana Abu Khalid ya'ni Sulaiman ibn Hayyan عن سعد بن طارق الربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة, ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا, فأي قلب أشربها نكت فيها نكتة سوداء, وأي قلب أنكرها نكت فيها نكتة بيضاء, حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا, فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض, والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثناه أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا لا أبالك, فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. جماعة كنجو أن حديثي وأن الإمام مسلم يساموش دغما لمنشي mai suna Malam Muhammad dan Abdullahi dan Numair, so da dama ya saba karanto irin waɗannan hadisai daga mahaifin shi, amma a yau sai ce haddathana Abu Khalid, baban Khalid ya karantar da mu hadisi. Sai Muslim yace ya'ni Sulaiman ibn Hayyana, wato Sulaiman dan Hayyana. Wannan ka'ida ce sananniya a cikin ilimin mustalahul hadith. In ka zo kana karanta littattafai irin waɗannan, yadda kake ganin sun ruwaito haka din suka ruwaito ba sa karawa sai dai suna fassara abin da suke zaton ba za a gane ba malamin muslim da muslim ya tashi sai yake cewa malamin shi ya kirayi nashi malamin da cewa haddathana abu khalid to yanzu da ni da kai ba mu san waye abu khalid ba amma shi muslim ya san abu khalid sai shi abu khalid yace ya sai muslim yace ya ali wato malamina muhammad dan abdullahi yana nufin sulaimana dan hayyana sulaimana dan hayyana shine wa kenan shine abu khalid din wannan ka'ida ce wadda take a cikin ilimi na hadisi ba za ka fassara sunan wani malami ba kai tsaye sai ka hada da irin wannan ya ali din misali an zo a cikin hadisi kai yadda ka gani hadisin shine an abi huraira kada ka ce an abi huraira abdurrahman ibn sahar ba haka malamin ka yace ba sai dai ka ce an abi huraira ya'ni abdurrahman ibn sahar wato yana nufin abdurrahman dan sahar shine abu huraira dan haka anan da yace haddathana abu khalid ya ba mu hadisi sai ya ce wato sulaimanu dan hayyana ina fata an gane wannan a karkashin wannan ka'ida ce al-imamu suyuti a cikin littafin shi alfiya ta hadisi yake cewa wala tazid fi nasabin aw wasf man fawqa shuyukhin anhum ma lam yuban binahawin ya'ni aw bi anna aw bi huwa amma idza atammahu awwalahu ajizhu fil baqi ladal jumhuri wal faslu awla qasir al madhkuri qa'idojin kenan a cikin ilimin mustalahul hadith imma ka zo ka ce yana nufin wane shine ya'ani ko kuma abin da yake nufi huwa kaman nan da yace haddathana abu khalid sai ka ce huwa sulaiman ibn fulan ko kuma ya'ani sulaiman ibn hayyan an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka an sa'ad ibn tariq ya karbo wannan hadisi daga malamin shi mai suna sa'ad dan tariq sa'ad dan tariq yake cewa ar-rabi'iyyin daga rabi'i to kaga rabi'iyyin anan ni ma sai in ce maka wato rabi'iyyu dan hirash wani tabi'i ne daga cikin ainihin tabi'ai bayin Allah an hudhaifa daga hudhaifa wato hudhaifatu dan yaman qala hudhaifa yace kunna inda umar muna zauna a wurin amirul mu'minin umar dan khattab Allah ya kara mishi yarda fa qala sai umar yace ayyukum sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yadhkuru alfitan jama'a cikin ku wane ne ya taba jin manzon Allah yana yin wa'azi dangane da fitintunu rigingimu fa qala qaumun sai wasu jama'a daga cikin masu sauraron Umar sai suka ce nahnu sami'nahu mu mun taba jin manzon Allah yana yin wa'azi game da tarihin yadda fitintunu da rigingimu suke faqala sai Umar yace la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jarihi me yiwa ku kuna nufin fitinar da mutun yake shiga dangane da iyalan shi dangane da makwabtan shi qalu ajal sai suka ce eh irin wannan fitintunin ne mu ma muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi akai qala sai Umar yace tilka tukaffiru hasalatu wassiyam wassadaqa ai ire-iren waɗannan fitintunun kanana ne fitintunu da ke faruwa tsakaninka da matarka da ƴaƴanka da abokan zama da makamantan waɗannan sallah da azumi da sadaka suna kankare ire-iren waɗannan fitintunu ma'ana matsala ta hada ka tsakaninka da matarka ta kai ka zage ta ko kai mata wani zalunci ko wani abu wanda bai kamata ba to irin wannan sallah da kake yi ta kan kankare wannan zunubin azumi da kakan yi yana kankare wannan zunubin sadaka da kakan yi ta kan kankare wannan zunubin haka fitintunun da ke faruwa tsakanin kai da makwabcinka sallah da azumi da makamantansu sukan kankare waɗannan zunubai wato waɗannan fitintunu ne amma kananan fitintunu ne in an dubi fitinar da shi Umar yake nufi sai ya ce ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر. Abinda nake tambaya jama'a cikin ku wane ne ya taba jin manzon Allah yana bayani yana wa'azi dangane da fitintunu waɗanda za su zo su faru siyamtsa al'umma irin yadda kumfar teku ko kuma igiyar teku take ya mutsa ruwan teku ka dubi yadda igiya take ya mutsa ruwan teku kaga ruwan dake gaba an dauke shi an challa da shi baya wani ma ya fita can cikin ainihin daji kaga ruwan dake gaba an dauke shi an challa da shi tsakiya irin waɗannan fitintunun waɗanda zaka waye gari kana mumini kafin yamma ka zama kafiri ku waye gari lafiya kalau anguwar ku kafin yamma bama bamai sun tashi ku kwanta lafiya kalau da daddare ku waye gari gaba ɗayan anguwar ta kama da wuta irin waɗannan fitintunun sayyidina Umar yake cewa cikin ku wane ne ya taba jin manzon Allah yayi wa'azi game da wannan qala huzaifa sai huzaifatu yace fa asqata alqawm to anan ne fa duk waɗannan jama'a kuma waɗanda dazudin nan suka yi jawabi ko to gaba ɗaya sai kowa yi shiru to da naji sun yi shiru fa qultu ana sai nace da Umar ni kam na taba jin manzon Allah yana ambatan fitintunu irin waɗannan da kake tambaya akai qala sai Umar yace anta lillahi darra abuka kai din nan ka taba jin manzon Allah yana ambatan ire-iren waɗannan fitintunun madalla da mahaifi irin naka da ya haifi mutum irinka ma'ana wannan kalmar kenan da Hausa abinda yasa al'adun Bahaushe daban al'adun Balarabe daban idan ka zo kana fassara Larabci da Hausa ko da wani yare sai dai ka rinka duban ire-iren kalmomin da suke daukar kusan ma'ana daya Balarabe idan kai wani abu wanda ka burge shi sai faɗi irin wannan kalma yace anta lillahi darru abika lillahi darru abika ko yace lillahi abuka afwan lillahi abuka madalla da mahaifinka ya samu da irin ka ma'anar ta kenan kawai da Hausa duk yadda kai kokarin ka fassara ta da Larabci karshen ta sai abin ya nemi ya zame maka ba a fahimci Hausar ba ko kuma ya koma zuwa ga wani sabo lillahi abuka madalla da mahaifinka da ya samu da irin ka kaga wannan menene kenan yabo ne shikenan dama abin da suke nufi kenan su yabe ka qala huzaifa huzaifa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tu'radul fitani ala alqulubi ana gabatarwa da zukata fitintunu fitintunu suna afkuwa ga zukata kal hasiri kamar yadda kaga tabarma udan udan tsinke tsinke abinda nake so ka tsaya da kyau ka natsu ko da yake kai dan zamani ne tabarmar da ka sani ita ce tabarmar roba amma ita ma za ta dauki wannan ma'anar amma asali tabarma ake nufi ta kaba wanda aka fi sani da karauni idan mutum ya tube ta guwar shi ya kwanta akan tabarma irin wannan karauni idan ya tashi yaya kake ganin gadan bayan shi ya dauki zane haka kake gani ko to shine misalin da annabi yake yace haka ake gabatarwa da zukata fitintunu kamar yadda kaga zanen tabarma yana fitowa a jikin gadan baya haka zanen fitintunun yake fitowa a jikin zukata udan udan tsinke tsinke ya kake ganin kowane ainihin tsinke kowace kaba take fitowa rudu rudu a gadan bayan kan ka kwanta to haka fitintunu suke fitowa rudu rudu a cikin zukata haka ake gabatar da su kun fahimci wannan don wannan na daga cikin gabar farko da in baka fahimci wannan misalin ba to yana da wahala ka fahimci hadisin nan da ake magana akai kullun ina gaya muku yana daga cikin hanyoyin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama at-ta'limi bi tariqil amsal annabi yana karantarwa ta hanyar buga misali kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama balaraban birni ne amma ya rayu a ƙauye yadda yake ya san kalmomi sosai yadda duk abin da yazo zai fadi yana iya fadin shi yadda in ka tsaya ka dubi abin sai ka ga misalin yana gaskatuwa kai dai ka san in mutum ya kwanta a jikin tabarma ya dan jima menene zai faru ka san cewa zanan tabarmar yana fitowa a bayan shuru'u ko to haka ake gabatar da fitintunu ga zuciya yadda idan har zuciyar ta karbi waɗannan fitintunun sai a waye gari fitintunun gaba daya sun lullube wannan zuciyar kuma sun bayyana ainihin akanta jama'a kun fahimci iyakar wannan gaba ta hadisin to sai yace fa ayyu qalbin ushribaha duk zuciyar da aka shayar da ita wannan fitina ta karba nukita fiha nuqtatun sauda to sai ayi wani dugo baki a jikin wannan zuciyar daga cikin wannan gabatar da fitintunu da ake wa zukata dukkan zuciyar da aka gabatar mata da wata fitina kuma ta karba to sai a buga wani dugo baki akan zuciyar duk sanda aka gabatar da wata fitina ta karba sai a gabatar da wani dugo sai a waye gari kenan gaba ɗayan wannan zuciyar ta zama me ta yi duhu saboda wannan dugo da ake bugawa wanda kowane dugo yana wakiltar fitina guda ɗaya ce wa ayyu qalbin ankaraha dukkan zuciyar da aka gabatar mata da irin wannan fitina ita kuma ta kyamaci wannan fitina nukita fiha nuqtatun bayda ita kuma sai ai mata dugo farin dugo a jikinta hatta tasira ala qalbaini sai a waye gari waɗannan zukata sun zama nau'i biyu ala abyad misl as-safa zuciya daya wadda ake gabatar mata da sharri da fitintunu take kin karbe ko ita sai ta zama farakar kamar kankara to nan Hausa nake yi abinda ake nufi da safa anan ba kankara kankara wadda ke faduwa daga sama ko kuma wadda ake daga cikin freezer ba a kankara ta dutse idan ka dubi dutse zaka ga akwai wani farin dutse subul subul Hausa ana kiran shi kankara to irin shi ko kun fahimta jama'a to zuciya ta farko misalin ta kenan sai ta zama subul subul sannan sai ka ganta kuma tar babu abin da ya bata ta kaji nau'in zuciya ta farko ita ce zuciyar da duk sanda aka kawo wata fitina sai ta ki karbe dan haka fala tadurruhu fitnatun dan haka babu wata fitina da za ta cutar da irin wannan zuciya madamati samawati wal ardu matikar akwai sammai da kasa wannan salam magana ne irin na Laraba wanda har Allah ya dauke shi a cikin Alkur'ani in ka ji balarabe yace madamati samawati wal ard yana nufin har abada kawai in dai akwai sama da kasa to har abada irin wannan zuciya fitina ba za ta taba cutar da ita ba saboda tun farko an gabatar mata ta ki karbe to da ta ki karbe sai ai wani dugon fari akai kafin wani lokaci sai zuciyar sai ta zama farakar to shikenan har abada wata fitina ba za ta zo ta ruda wannan ainihin zuciya ba wal akharu ita kuwa ɗaya zuciyar aswadu sai ta zama baka amma baka kuma murbadan wadda bate baki sitik ba to abinda wannan yake nufi jama'a shine wato da baka samu wani abu wanda ba baki ne sitik ba amma in ka dube shi a rashin baki sitik sai a kira shi da baki ko kun fahimta jama'a shine murbadan wato abinda ba baki sitik ba tsakanin baki da fari shine kamar wanda yake da duhu kenan sai wannan zuciya sai ta waye gari sai ta zama ainihin aswadu murbadan ta zama tana da ainihin duhu to kuma sannan sai ta zama kalkuz kama ainihin koko ina fatan kun gane koko koko dai wannan koko na juma ko na abin nan na kun gane koko ko to sai wannan zuciya sai ta zama kalkuzi mujakhiyan kamar karkataccen koko ina son ku dubi hulan nan ta jama'a ku kaddara ita ce kokon to koko da ya zama karkatacce me ake so a nuna maka duk abin da ke cikin shi zai zube sannan duk wani abu da ya shigo cikin shi kuma yanzu ta sama zai zauna ba zai zauna ba abinda annabi yake siffanta maka wannan zuciyar wadda ta riga ta baki din nan kaga na daya tayi duhu wajen launin ta kenan to wajen daukar ta zuwa ga alheri kuma fa to a karkace take abinda ke cikin ta na alheri ya zube duk wani abu kuma wanda zai zo mata ya shiga shi ma ba zai zauna ba shine sai annabi yace kalkhuzi kalkuzi mujakhiyan kamar koko ne karkatacce la ya arifu ma'rufan dukkan alheri irin wannan zuciya ba za ta taba ganin shi a matsayin alheri ba bata san shi ba ba za ta dauke shi ba wala yunkiru munkaran sannan dukkanin wani sharri da mugun abu wannan zuciya ba za ta kyamace shi ba illa ma ushriba min hawahu sai dai abin da ta riga ta tsotsa wanda take son shi shi wannan mai son shi wannan mai zuciyar abinda kawai yake iya bi shine son zuciyar shi amma duk wani abu na alheri in yazo mishi ba zai dauka ba to jama'a kun ji wannan hadisi wanda sayyidina Umar yake neman Huzaifa ya fadi kuma gashi Huzaifa ya fadi abinda wannan hadisi yake nufi shine karshen duniya fitintunu za su yi ta faruwa waɗanda za su yi ta rugurguza imani da aqida idan ka sake fitina farko ta zo maka ka amshe ta to ran da ta biyu ta zo ma zaka karba ran da ta uku ta zo zaka karba ran da ta hudu ta zo zaka karba to shi yasa kullum mutanen da suke da gaggawa wajen sauya aqida yau ya karbi wannan gobe yana muqabala nan jibi ya karbi waccan karshen lokaci zaka ga gaba ɗayan sharri ya tattaru a cikin zuciyar shi gaba ɗaya an fahimta jama'a wannan kuma ya faru ne tun ranar farko na marhabanta sharri da zuciyar shi tai kenan kana zaune yanzu abinda ake so a tambaye ka kana da yaqini akan aqidar da kake akai eh to in wata aqida ta zo maka idan kai malami ne zaka iya raddinta idan kai ba malami bane to ba zaka bi ta ba tunda ba zaka iya raddinta ba sai ka tafi wurin malamai sai ka kai kuka gare su shine karatun mu na farko a cikin wannan kitabul iman wanda Imam Muslim ya fara kawo mana irin wannan ainihin hadisi sahabbai sun koyi karatu a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sun karantar da tabi'ai a zamanin tabi'ai sai wata fitina ta fara bullowa karshe karshen rayuwar sahabbai waɗanda sai ɗan kaɗan daga sahabbai suka rage a duniya sai aka samu a kasar Iraki bid'a ta fara bullowa na cewa Allah bai san kaddara ba kuma Allah bai da kaddara ma'anar wannan shine Allah bai san abin da za a yi anjima ba bai san abin da za a yi gobe ba bai san abin da za a yi jibi ba bai san abin da za a yi badi ba abin da zai faru a gaba bai sani ba kun ji ma'ana na daya na inkarin kaddara ma'ana ta biyu Allah a cikin duk abin da yake yi to babu wani tsari kawai innal amra unufun yadda al'amari yazo wa Allah haka kawai yake ba tare da wani tsari ba wannan aqida ta saba wa aqida sahabbai to amma da aqida ta bayyana a ƙasar Basra ta Iraq sai waɗannan tabi'ai sai suka ce to mu ba mu taba jin wannan irin aqidar ba amma kuma ilimin mu bai kai mu iya raddinta ba sai suka ce bari mu shirya mu tafi aikin hajji musamman ko Allah zai hada mu da wasu sahabbai sai mu yi musu tambaya sai su yi mana jawabi dangane da wannan fitina da ta bullo suka tashi suka tafi aikin hajji da suka je sai Allah ya hada su da Abdullahi dan Umar su biyu ne dama ɗaya zauna dama da shi ɗaya zauna hagu da shi algafata malam wasu mutane ne suka bayyana a kasar mu suna cewa innal amra unufun al'amarin Allah ba shi da wata kaddara ba shi da wani tsari don bai ma san abin da za a yi gaba ba me za ka ce dangane da waɗannan mutane sai ce abu na farko in ka haɗu da su ka ce ba ni ba su su ma ba su ba ni to a lokacin ne sai ruwaito hadisin da ya samo daga baban shi wanda daga ƙarshe wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wajibi ne kai imani da kaddara wadda take ta alheri da ta sharri wato kai imani da cewa duk abin da kaga yana faruwa a duniyan nan alheri ne ko sharri da sanin Allah abin ya faru ba wai abin ya faru bane yafi karfin sanin Allah sannan kuma yadda kaga yake faruwa haka Allah madaukakin sarki ya tsara shi to daga ƙarshe sai Abdullahi dan Umar yace mutum ba zai taba zama mumini musulmi mutumin kirki ba har sai ya yi imani da kaddara to yanzu kaga anan wannan fitinar ita ce fitina farko da ta faru a wannan yankin ana nan sai fitintunu suka fara bullowa na khawarijanci da aka tafi kuma sai fitintunu suka bullo na rafidanci tafiya tayi tafiya kuma sai fitintunu suka bullo na mu'tazilanci ana nan sai kuma jahamanci to waɗanda duk suka karbi fitinan nan ta farko kadariya a cikin su aka rinka samu suna zama khawarij a cikin su aka rinka samu suna zama rawafid a cikin su aka rinka samu suna zama mu'tazila a cikin su aka rinka samu suna zama jahmiya ko kun fahimta to a matsayin ka na dalibin ilimi duk lokacin da ka ji wata sabuwar aqida ta bayyana karka ce bari kai amfani da ilimin da kake da shi ka baiwa kanka ansa sai ka ce bari ka tafi wurin manyan malamai su ne suka karanta baya suka karanta kaza suka karanta kaza ala gafata malam ga wata aqida ga abin da masu ita suke cewa sai ka ji malamin ya ce ai waɗannan kaza kaza ne sai ka ji ah shi dama ya san da su saboda ya karantu to amma in ka ce ah to ai waɗannan mutane tunda sun zo sun kafa hujja da aya sun kafa hujja da hadisi yo ai abin daidai ne ah mutum zai iya kafa hujja da aya zai iya kafa hujja da hadisi amma kuma ayoyin daban da inda suka dosa da hadisan kuma shi abin da yake fadi daban amma kai da yake ba masani bane ba za ka iya tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyar ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz-zubur ku ringa tambayan malamai idan ba ku san littattafai ba idan ba ku san abin da ke cikin ainihin karatu ba jama'a kun fahimci wannan da kyau to idan har kun gane waɗannan bayanan da muke yi da kyau jama'a wannan fitinar da sayyidina Umar yake tambaya sabanin fahimtar da masu sauraron shi na farko suka fare so suna fahimtar likicin da zakai da matarka likicin da zakai da makwabcinka likicin da zakai da abokin zama likicin da zakai da wani mai babur a wurin tafiya wannan ya watsa ma kaza sai Umar ya ce ba irin waɗannan rigingi waɗannan kananan rigingimu ne wanda kana yin sallah kana azumi kana bada sadaka sai duk Allah ya share maka ina magana fitina da za ta zo ta hargitsa mutane ne cikin kuwane ne ya sani sai Huzaifa ya ce ga abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce qala Huzaifa Huzaifa da ya gama ruwaito wannan hadisi sai ya ce wa haddathtuhu kun mana baiwa Umar labari anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan ranka ya dade karka damu wannan fitinar da zata zo ta yamutsa al'umma yamutsawar da igiyar teku take wa ruwan teku tsakanin kai da wannan fitina akwai wata kofa kullalliya naka fitina ba zata taba zuwa ta same ka ba yushiku an yukusara sai dai kuma an kusa karya wannan kofar qala Umar sai Umar yace a kasran la abalak kariya kofar za a yi to wannan kalmar la abalaka ita ma bahaushe bai da ita ba zagi bace asalin abin da kalmar take nufi da ma'anar ta na larabci ita ce mutumin da yake da uba galibi zaka ga matsaloli sun taso mishi na damuwa ko neman taimako ko tsayawa uban shi yakan tsaya mai dan haka za ga bai da mai bai da kazar kazar to in ka ji balarabi ya ce la abalaka abin da yake cewa ka kaddara matsala ta same ka baka da uba yanzu me zaka yi zakai kazar kazar ko to shine sai balarabi in ya fadi wata magana wanda yake son ya yunkurar da kai sai ya ce la abalaka fa imtu takalifal hayati wa man ya'ish 80 haulan la abalaka yas'ani mawakin jahiliya Zuhair ibn Abi Salma yake cewa sa imtu takalifal hayati yace na sha gwagwarmayar rayuwa wa man ya'ish 80 haulan wanda duk ya shekara 80 a duniya sai yace la abalaka yas'ani to la abalaka me yake nufi kawai kace wallahi zai gundura to amma asalin ita kalmar me take nufi duk sanda aka fada maka ita ana yunkurar da kai ne ka kaddara baka da uba yanzu zakai lalaci to abinda kamar yake cewa a kasran la abalak kai bani labari da kyau zage ka bani labari kofan nan kariya ta za a yi kun fahimci magana Umar falau annahu futiha la'allahu kada yu'ad kana yu'ad Umar yace falau annahu futiha la'allahu kana yu'ad domin kofan nan da bude ta za a yi to kaga zai yiwu a rufe ta kenan in aka bude ta aka ga fitina ta to kaga me za a yi sai a rufe ta qultu la
ni Huzaifa sai nace mishi a'a ba bude ta za'ai ba bal yuksar kariya kofar za'ai wa haddathu kuma na bashi labari anna zalika albaba rajulun yuqtal wannan kofar ita ce wani mutum ne da za a kashe shi kashe wannan mutumin wanda shi mutumin shine kofar kisan shi kuma shine kariya kofar au ya mutu ko kuma mutuwa zai yi wannan shakka ce daga mai riwaya ko dai za a kariya kofar ne ko kuma shi mutumin wato ko kashe shi za a yi ko kuma mutuwa zai yi ina fata an gane hadisan laysa bil aghalit Huzaifa yace na bashi hadisi na bashi labari wanda ba shirme ba ba ainihin ƙarya ba kala Abu Khalid wanda yake yana daga cikin masu riwayar nan wannan hadisi shine malam Sulaiman dancan dan Hayya yace fa qultu li Sa'ad sai nace wa malamina Sa'ad dan Tariq ya aba Malik ala gafarta malam ma aswadu mirbaddan menene ma'ana aswadu mirbaddan da yazo cikin hadisin kala sai yace shiddatul bayadi fi sawadi tsananin fari amma a cikin baki a dauki fari a hargitsa shi a cikin baki me kake jin bakin zai yi baki stick ba zai baki stick ba shi yasa sai suka ce galibi yakan koma ya zama brown ne sai suke kwatance da ainihin wato kamar saniya ko kuma talatala ko jimina wadda take ainihin wato mai ruwan kasa haka shine ma'anan murbaddan din amma ka kiyaye ba murbaddan ba murbaddan dalin din akwai ainihin shadda akan shi bayan ga alu bakinan a bayan ba qala shiddatul bayad fi sawadin qala qultu famal kuzu mujakhiyan sai kuma nace da shi ala gafarta malam abu malik menene ma'ana al kuzu mujakhiyan qala sai yace mankusan abinda ake nufi da shi shine karkatacce jama'a kun fahimta wato bayan da aka gama karantar da shi hadisin ne sai ya ji ga wasu kalmomi waɗanda yake buƙatar malamin shi ya fassara mai shine ya rinka tambayar malamin yana fassara mishi waɗannan kalmomi yanzu kun fahimci wannan hadisin ya amsa abin da aka kulla babi domin shi ma'ana tu'radul fitan kal hasiri udan ma'ana zukata za a rinka gabatar musu da fitintunu kamar yadda tabarma take kowace tabarma za ka ganta tana da irin tsinkayen da aka shirya mata da yadda aka shirya su to gwargwadon yadda ka kwanta a jikin tabarman nan haka zananta zai fito ko to haka za a rinka gabatar wa da zukata fitintunu haka shi yasa ga sunan da labarin su kuke ji a kasashen waje fitinar farko da aka fara samu a wannan yankin kasar tamu shine fitina ta khawarijanci da mu'tazilanci wannan ta faru ne tun kafin ni da kai da wanda ke rayuwa yanzu a haife shi bayan da daular Usmaniya ta kafu fiye da shekaru 200 da suka wuce khawarijawa aka yi amfani da su waɗanda aka fara fama da su daular Shehu Usmanu a ƙarƙashin khalifancin ɗanshi Muhammadu Bello sarkin musulmi suka ware suka ɗauki makamai suka ce za su yaƙi wannan gwamnati ta Muhammadu Bello da tafiya ta yi tafiya ba su yi nasara ba sai suka tarwatse a cikin ƙasashen Hausa da aka tafi tafiya ba ta yi nisa ba sai kuma aka sake samun mu'tazilawa su ne 'yan ƙalaƙato fitina ta biyu kenan da ta faru waɗannan 'yan ƙalaƙato su ma haka daular ainihin Usmaniya a ƙarƙashin khalifan musulmi amirul mu'minin Muhammad Bello sarkin musulmi ke ƙoƙarin tarwatsa wannan daula su ne malaman tarihi suka bamu labari sai suka zo nan wajen bayan dutsen kwatarkwashi sai suka ainihin zauna a jihar Zamfara ta yanzu da aka sake ana cikin wannan rudani da su an ci galabar su sai kuma ga tura mulkin mallaka suka shigo annan ne kuma aka yi fama da fitina ta uku ita ce munafukai aka rinka samun munafukai suna hada kai da tura mulkin mallaka ana bi ana karya daular kadan har aka samu sarakuna daga cikin sarakunan musuluncin ta da aka kuntata su kunciye musu yawa sai suka yi gudun hijira ga su can wajen Bima a can jihar Gombe kenan za a ce yanzu turawan nan suka je ta hanyar waɗannan munafukai da suke ba su labaran waɗannan khulafa'u na musulunci suka je suka tare su a wannan ƙauye na Bima suka je suka sa bindiga tun wannan lokaci suka harbe su suna nan yanzu a rukumi guda nan aka yi musu ainihin kabarin su zaka ga bishoyin magariya sun taso sun lulluɓa wurin da tafiya ta ci gaba da faruwa ana nan ana wannan tafiya daular Usmaniya zaka iya cewa ta watse ko ta wargaje al'amura kuma sai jahilci ya biyo baya har aka taho waɗannan lokutan da muke ciki kuna ga a wannan zamanin da muke ciki fitina farko da aka fara fama da ita ita ce fitina ta ƴan kalakato din ne su me ta tsine yau kamar shekaru 30 da wani abu wannan fitina ta zo ta girbe alarammomi da yawa da makarantan alqur'ani sai kuma fitina shi'anci ta zo ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ana nan kuma sai wannan fitintunu da ake ciki a yau ga sunan su kuma sun zo to haka ire-iren waɗannan fitintunun wanda baka taba tsammanin zai afka ciki ba sai kaga ya afka yayi imani da abin yayi ruwa yayi tsaki irin waɗannan fitintunun ne Umar yake cewa za su faru kuma in za su faru yaushe za su faru kuma menene alamomi kuma cikin kuwane ne ya samu wani jawabi daga manzon Allah Huzaifa yace ya sani to ku dubi yadda fitintunun suke ku dubi yadda Umar ya kwatanta su da igiyar teku kamar yadda nace igiyar teku ita ce za ta dibo ruwan da ke tsakiya sai ta watso shi gabar teku ruwan da ke bakin gaba sai ta dibe shi sai ta watsa shi tsakiya ka dubi irin waɗannan rigingimun da muke ciki a yau sai kaga wane yayi nan su wane sun yi can su wane sun kada kaza haka dai fitintunu waɗanda kone-kone kashe-kashe tashe-tashen hankula ire-iren waɗannan fitintunu ne sai shi Huzaifa ya ce sai dai kuma Allah ya aje wani mutum a matsayin shi ne kofa shi ne garkuwa ta waɗannan fitintunu matukar yana da rai fitinar ba za ta faru ba amma matukar aka kashe shi to kuma fitinar za ta faru to sai a cikin wata riwaya ta Bukhari sai Umar ya tambayi Sayyidina Huzaifa ya ce mishi ita wannan kofa bude ta za a yi ko kuwa karya ta za a yi sai Huzaifa ya ce a'a annabi ya ce karya ta za a yi sai Umar ya ce to kaga kenan ba za ta kullu ba dan duk kofar da aka karya ta ai kuma ba za ta rufu ba to shine masu tambaya a wata riwaya ta Bukhari suka tambayi shi Huzaifa Umar ya san ko wane ne fitinar Huzaifa ya ce ya sani kamar yadda ya san cewa bayan daren nan na yau sai gobe Umar ya san shine wannan kofar fitina domin za ku ji yanzu zan karanto muku cikin wasu nasoshi kafin mu fara tattauna sharhi za ka ji tun a zamanin shi akwai sahabbai waɗanda sun san haka kuma suna sanar da shi wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am
wannan jumla da za a
bada na'am
ma'anoyin ta a wajen larabawa
eh
suna amfani da shi akan babu kamar shi a wani
mu muna fassara ta ne nan malamai wato in kana karatun hadisi ko Qur'ani kana duban alaƙar larabci ne da karatun da kake yi ba za ka bude ma'anar abin sai a fita daga karatun da ake yi kamar injiniya ne in ya dauki mathematics ba ruwan injiniya da mathematics sai dai me as a tool sai dai ya dauki mathematics kawai a iya inda zai mai bukata haka nan ban ji abin da kake cewa ba amma ba shi ne darasinmu ba ba adam muka zauna ba muna son ne mu faɗi me ya alaƙar ta da nan kawai
kamar ina fahimta akwai kalina a tsakanin kuma ya jefa kalubale
eh
na gaba da fitina
eh
aka rasa wanda ya ce shi ne
eh
mun ci gaba da labashi labarin shi ne kawo wannan sarma ta la'abala kamar kan da ba ba ku yi wanda ya ce ya kawo cikakken bayani a kan labarin shi ne ci gaba da bashi labarin
shi ne nake cewa ba na inkarin haka sai dai babu ƙarina da za ta goyi bayan mu ɗauki wannan ma'anar
bari ka ji abin da shi kanshi Malam Muhammad Ali Adam ya ce yace qala sahibu at-tahrir hadhihi kalima tadhkuruha al-arab lil-hath 'ala ash-shay larawa sukan fade ta domin kwadaitar da wani abu wa ma'anaha anna al-insana idha kana lahu abun mutum in ya kasance yana da uba wa hazabahu amrun sai wani al'amari ya dame shi wa qa'a fi shiddatin ya shiga cikin tsanani ya awanahu abuhu sai mahaifin shi ya taimake shi wa rafa'a anhu ba'd al-kal sai uban ya dauke mishi wasu daga cikin wahalhalu fala yataju ila al-jidd wal ihtimam ila ma yahtaju ilayhi halat al-infirad dan haka irin kwazan da zai yi inda bai da uba ba zai yi ba tunda yanzu yana da uba ina fata an gane wa adamil abil muawin da kuma rashin uba wanda zai taimaka mai dan haka fa idza qila la abalaka idan aka ce la abalaka fa ma'anahu jidd fi hadha al-amr dage cikin wannan al'amari wa shammir kuma ka shada mara ka nada kafan wando wa ta'ahhab ka kintsa ta'ahhuba man laysa lahu muawini irin kintsawar wanda ba shi da mataimaki shine alakar ta anan ka ko kun fahimta jama'a wato ba na goyen baya har ma inkari nake akwai wasu daga cikin matasa ya je Masar yayi karatu na Larabci in yazo yana tafsirin Al-Qur'ani in yazo wata kalma ta Larabci sai ya bige ta bayanin ta adab har sai a tashi tafsirin ba a san abin da ya fassara ba yayi ta darasin Larabci ne bai gane alakar malamin tafsiri da Larabci ba bai gane alakar malamin hadisi da Larabci ba ko kun fahimta jama'a yanzu duk injiniyoyi misali ana koyar da su in engineering mathematics wannan engineering mathematics wasu darussa ne da ake koyar da su na lissafi ne amma ba lissafi ne lissafi za a zage kwanduwa ba sai dai kawai iyakacin abin da za su yi amfani da shi wajen engineering shikenan ya biya musu bukata ba ruwansu da lissafi ma'ana wannan shine a gidanka kana da wata yar bishiya ko kuma wata yar lambu wanda kake abin nan sai ka dan samu fatanya sai ka dan gyaggyara sai ka jefar da fatanya kai yanzu manomi ne kai ba manomi bane balle wani ya wuce ya ce ran nan naga kana noma dan haka ga wasu fatanyu na ka maka guda dozin biyu me za ka yi da su ko kun fahimta wato kullun a cikin karatu saboda so da dama nakan saurari matasa a gidajen rediyoyi sai zage ta bayanin larabcin har sai a tashi karatun me waiwai karatun ba yana ta bayanin larabcin a'a me ake bukata na alakar ka da nan kawai shikenan sai ka abunan ba ku ga hatta ka'idojin ilimin hadisi sai ku ga nazo zan dibi abin da ake bukata ne kawai sai ayi saboda asali an zauna ne nan dan a karanta sahihu muslim ayi sharhin shi ya fito to in baka yi hankali ba sai ka bige kai ta waƙoƙin larabawa kai ta kawo misalai sai a waye gari shikenan karatun ya bace a cikin al-adab al-arabi Allah madaukakin sarki ya taimaka to bari ku ji kadan daga abun da malamai suka faɗi tukuna kafin mu shiga sharhi da zamu bi mu tattauna ma'anonin da wannan hadisi yake dauke da su malam yace wal hasilu annal ha'ila bainal fitan wal islam umar abinda ake so a gaya maka a cikin wannan hadisi shine garkuwar da ke tsakanin fitintunun nan da Umar ya hasasa ko da kuma shigowar su ga addinin musulunci shine Umar wa huwa al-bab Umar shine wannan kofa fama dama hayyan la tadkhulul fitan matakar Umar yana da rai to fitintunu ba za su shigo musulunci ba fa idza mata idan Umar ya mutu dakhalatil fitan fitintunu za su shigo addinin musulunci wa kaza kana kun ji ko haka kuma abin ya faru Umar yana da rai ba wata fitina da ta faru Umar yana mutuwa ba a sake kafa wata gwamnati da ta zauna lafiya ba sannan musulmi ba su sake zaman lafiya ba kaga kamar yadda annabi ya faɗi sahabbai sai gane fassara abin haka kuma ainihin al'amarin ya faru ina fata kun gane wannan قاله النووي الامام النووي شي يفدي wannan magana Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi tanbihun malai yace ga wata fadakarwa ku saurare ta da kyau qad wafaqa Hudzaifah radiyallahu anhu ala ma'na riwayatihi hadhihi Abu Dharr radiyallahu anhu farawa at-Tabarani bi isnadir rijaluhu thiqatun annahu laqiya Umar radiyallahu anhu kun dai ji wannan hadisi na Hudzaifah ko to an samu wani sahabi mai suna Abu Dharr
shima Imam Tabarani ya ruwaito hadisi irin wannan ko shigen wannan daga gare shi. Yadda labarin yake shine wata rana Abu Dharr suka hadu da Umar. Fa akhadha bi yadihi. Sai Umar ya kama hannun Abu Dharr. Fa ghamazaha. Da Umar ya kama hannun Abu Dharr haka sai ne dan mishi wasa haka yana dan murza hannun nashi. Fa qala lahu Abu Dharr, sai Abu Dharr yace arsil yadi ya qaflal fitna. Sai yace saki hannuna ya kai katanga fitna. Ya kai garkuwar fitina, saki hannuna alhadis. Kun ga sahabbai wasu sun san irin wannan magana kenan. Wa fihi anna Abu Dharr qala, a cikin wannan hadisi aka ce Abu Dharr yace la yusibukum fitnatun ma dama fikum. Matukar wannan mutum yana da rai cikin ku, to babu bala'in da zai same ku. Wa ashara ila Umar, sai ya nuna Umar. وروى البزار من حديث قدامة بن مضعون عن أخيه عثمان أنه قال لعمر يا غلق الفتنة. حكنا وترانا أينه واتو قدامة بن مضعون يتي يا سامودة قدام وانش ميسونا عثمان بن مضعون وتران عثمان يتي وعمر يا كي كورم فتنة واتو يا كي واندك كالي فتنة. فسأله عن ذلك فقال سيتي مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه واله وسلم. سي اكا تمبيه شي كاي دا كاكي كيران عمر كاولان فتنه واتو غركوان فتنه ina ka samu wannan labari. Sai yace wata rana muna zaune sai ainihin wato faqala mararta wa nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wa sallam. Umar ne ya tambayi shi wannan Uthman dan Maz'un, ya akai ka sanni da wannan kirari cewa ni ne kyauran da ke kara fitina? Sai Uthman ya ce wata rana muna zaune wurin annabi sai ka zo ka wuce. Faqala, sai manzon Allah ya ce hadha ghalaqul fitna, wannan shine makullin fitina. La yazalu bainakum wa bainal fitna babun shadidul ghalaq ma aisha. Matukar Umar yana da rai, to kuna da kyaure mai karfi wanda ke kare ku daga dukkan fitina. Zakarahu fil fatih, yace wannan magana tana nan a cikin Fathul Bari a cikin mujalladi na 6 shafi na 701 kitabul manaqib lamba hadisi ta 3587. Jama'a kun ji tambihi na farko ko? Yanzu ba Huzaifa ne kadai ya ruwaito cewa annabi ya ce Umar shine marfin fitina ba ko? Tambihun akhar, ga kuma wata fadakarwar daban. Zada fi riwayatil Amash an Shaqiqin al-Atiya an Shaqiqin al-Atiya fil fitan fi akhirih qala fa qulna li Huzaifa hal kana Umar ya'lamu man al-bab. A cikin wata riwaya ta wannan hadisi wanda tazo cikin Sahihul Bukhari, sai da Shaqiqu ya tambayi ainihin Huzaifa cewa alagafa ta malam, wai Umar dama ya san cewa shine wannan kofa? Qala na'am, sai Huzaifa yace kwarai kama ya'lamu anna duna ghadin al-layla, kamar yadda ya san cewa bayan yau to sai ainihin gobe. Inni haddathtuhu hadithan laysa bil aghalit, saboda ni dinnan na gaya mai wani hadisi wanda ba shirme bane. Qala fahibna an nas'ala Huzaifa man al-bab. Shaqiq yace amma sai muka ga kwarjinin malamin mu Huzaifa, muka kasa tambaye shi wai wane ne kofar. Fa qulna li masruqin, sai muka ce wa masruq salhu, je kaka tambayo mana malam. Fa sa'alahu, sai ya tambaye shi wai alagafata malam almajirai sun dan ji kwarjini sun kasa tambaye ka, sai suka ce ni in tambaye ka wai wane ne wannan kyaure ne. Fa qala, sai shi Huzaifa yace Umar, Umar ne wannan kyauran. Jama'a kun ji wannan tambihin na biyu, to bari ku ji wani jawabi daga babban malami al-Imam Ibn Battal. Qala Ibn Battal rahimahullah إنما علم عمر رضي الله عنه أنه الباب لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حرة. كي كما انكا تنبيا چي ويا أكي عمر يسن چي واشيني ونن كولي دكي كالا فتنة أچم بايا كت انكا دي جو حزيفة يچي اينا غيا مي مغانا چي ودى باشرمي بچي واتو حزيفة ينا إشارة چي واتحنيا تايجي dan ni annabi ya gaya min cewa Umar ne kyauran da ke kara fitina, ni kuma na gaya wa Umar. To yanzu anan Huzaifa yana ishara cewa ya ji ta hanyar wa kenan, ya ji ta hanyar shi Huzaifa. To amma shi ko Ibn Battal sai ya ce gaskiyar lamari shi Umar ya samu labarin cewa shine kyauran fitinar saboda wata rana suna zauna akan dutsen Hira dutsen nan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake zuwa yana ainihin ibadoji yana yin nazari yana yin abubuwa tun kafin a aiko shi yana zauna akan wannan dutsen to akan wani a dutsen kuma akan wani falalan dutse wanda yake saman babban dutsen Allah ya sa Hausa ta wadace ku kun iya fahimta ta ma'ana akan babban dutse sai a samu wani dutse wanda karami ne haka a sama sai Annabi ya zo ya zauna an fahimta jama'a wa Abu Bakr da Abu Bakar da Umar wa Uthman da Uthman farajafa sai wannan dutse da Annabi da Abu Bakar da Umar da Uthman suke akai sai dutsen sai yayi rawa haka fa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Annabi yace usbut kai dutse natsu fa inna ma alayka nabiyyun annabi ne a zauna akan ka wa siddiqun da kuma wanda yake mai gaskiya wa shahidani da mutane biyu waɗanda za su yi mutuwa shahada annabi ke zauna akan ka da siddiqi da kuma shahidai guda biyu annabi muhammad ke kanka da siddiqi shine abubakar da shahidai guda biyu su ne waɗanda za a yanka su saboda addinin musulunci da Umar da Uthman kenan jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan hadisi shine na 3678 a cikin sahihul bukhari aw fahima zalika min qawli hudhaifa radiyallahu anhu ko kuma ya zama shi ainihin wato Umar ne ya fahimci haka a cikin magana Huzaifa wato yanzu kenan Ibn Battal ya sake dawowa kan maganar Huzaifa da Huzaifa yace bal yuksar wannan kofa kariya ta za a yi sai shi Huzaifa da ya faɗi haka sai Umar ya fahimci to tunda an ce kariya kofar za a yi kuma shine kofar to kashe shi za a yi kenan dan haka shine kofar قال الحافظ بعد كلام ابن بطال هذا ما نصه ابن حجر da ya gama kawo wadannan maganganu na Ibn Battal sai ya ce wallazi yadhhar maganar da ni nake ganin tafi karfi daga cikin wadannan maganganu anna Umar alima al-bab bin nas wannan kofa da aka ce Umar shine kofar ba wai da fahimta ne ba da ijtihadi ne ba da karfin fahimta ne Umar ya fahince ta ba akwai nassi karara kama qaddamtu an Uthman ibn Maz'un wa Abi Dharr yace kamar yadda na gabatar daga Uthman dan Maz'un da kuma Abu Dharr ai kun ji waɗannan hadisai ne waɗanda Annabi ya faɗa fala'alla Huzaifa hadara zalika me wa Huzaifa ya halarci wannan wuri ne inda manzon Allah ya faɗi cewa Umar shine kofar wa qad akhraja al-Bukhari fi kitab bad' al-khalq hadith Umar رضي الله عنه أنه سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق يتدو منكوا إمام البخاري رويته أتكل للتافي شو صحيح البخاري أتكل للتافي عندك بياني أكن تاريهم فرقوانها لتون الله يا رويته حديث سيدنا عمر cewa Umar ya ce wata ran ya ji manzon Allah yana bada labari game da farkon halitta hatta da khala ahlul jannati manazilahu annabi ya ci gaba da bada labari har inda aka kai yan aljanna sun shiga gidajensu na aljanna an fahimta wa akhraja fi kitabil manaqib an Huzaifa radiyallahu anhu annahu qala ana a'lamu an-nasi bi kulli fitnati bukhari ya ruwaito daga Huzaifa cewa Huzaifa ya taba cewa daga cikin sahabbai kaf ni ne nafi kowanne sahabi ilimi game da sanin fitintunu hiya ka'ina fi ma baini wa baina sa'a duk wata fitina da za ta faru daga yanzu da nake magana har zuwa tashin duniya Huzaifa yace ni nafi kowa sanin cikin sahabbai wa fihi a cikin wannan hadisi annahu sami'a zalika ma'ahu minan nabi sallallahu alaihi wa sallama jama'atu sanda yake jin labarin waɗannan fitintunun daga wurin Annabi shi Huzaifa ko tare da wasu ne yake jin karatun amma me ya faru matu qablahu duk waɗannan jama'a da suka ji karatun tare da shi sai suka mutu kafin shi to kun ga shi da ya rage yanzu sai ya zama yana da ilimin da babu wani wanda yake da shi domin duk tsaran shi a cikin jin karatun sun rasu ko kun fahimta jama'a فإن قيل إذا كان عمر عارفا بذلك فلما يشك فيه حتى يسأل عنه تأييوا كجيه هو تتنبيع kai wai in ka ce Umar ya riga ya san cewa shine wannan kofa da ta tare fitina kuma ya san cewa kashe shi za a yi to me yasa yake tambaya fal jawabu anna zalika yaqa'u mislahu inda shiddatil khawf haka yakan faru ka san abu kana da yaqini amma saboda ka firgita ka razana sai kuma ka rinka tambaya ba dan komai ba domin ka ƙara tabbatarwa shin kai din ne ko kuwa yaya ne aula allahu khashiya an yakuna nasiya ko kuma yana tambaya ne don ya ƙara tabbatar da abin da ya sani din nan haka abin yake ne ko kuwa ya manta fasala man yuzakkiruhu dan haka sai ya tambayi wanda zai tunasar da shi mala yace wa hadha huwa almu'tamad wannan fassara ma ita ce daidai cewa Umar yana tambaya ne saboda ya tabbatar da abin da na sani na cewa ni ne fitina da ni ne makarin fitina shin da gaske wannan abin da na sani haka ne na ɗaya kenan na biyu da gaske da na zama ni ne makarin fitinar kashe ni za a yi ko mutuwa zan yi bari in tambayi wasu malaman don su ƙara tabbatar min da abin da na sani ko kuma su kuskurantar da ni kun fahimci dalilin tambayar shi jama'a waɗannan waɗansu amsoshi ne muka tattauna waɗanda ta iya yiwa a jeho su dangane da wannan hadisi bayan nan sai malam ya ce masailu ta ta'allaqu bi hadhal hadisi ga wasu mas'aloli waɗanda suke da alaƙa da wannan hadisi al mas'alatul ula mas'alar farko hadithu Hudhaifa radiyallahu anhu hadha muttafaqun alayhi hadisin Hudhaifa Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda dukkanin malamai na musulunci sun hadu akan ruwaito shi abinda ake nufi nan afwan Bukhari da Muslim ba dukkanin malamai ba Bukhari da Muslim sun hadu akan ruwaito shi ka dai ji Muslim ya ruwaito shi ko to Bukhari ma ya ruwaito shi almas'alatu thaniya fi takhrijihi wannan hadisi banda Bukhari da Muslim suwa suka fitar da shi na farko dai kaga al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi haka nan Nasa'i haka nan al-Imam Ibn Majah da Abu Dawud at-Tayalisi a cikin littafin shi al-Musnad al-Imam Abdul Razzaq ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Musannaf haka nan al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Musannaf haka al-Imam al-Humaydi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Musnad haka nan al-Imam Ahmad a cikin littafin shi al-Musnad haka nan al-Imam Ibn Hibban a cikin littafin shi as-Sahih haka nan al-Imam at-Tabarani a cikin littafin shi al-Mu'jam al-Kabir al-Hafiz al-Baghawi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Sharh as-Sunnah haka nan al-Imam Abu Awana a cikin littafin shi al-Musnad Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya al-Imam Abu Nu'aym ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Mustakhraj al-mas'alatu as-salisa mas'ala ta uku dangane da wannan hadisi fi fawaidihi waɗanne fa'idoji ne wannan hadisi yake dauke da su awwalan na farko minha ta'zimu amr al-fitan wannan hadisi yana karantar da mu girmama al'amarin fitintunu in ka ji fitintunu suna faruwa kar ka dauki al'amarin da sauki ka tsaya ka yi bincike ka san su sani na hakika domin in sun iso muku ku san da ya za ku tarbe su haka waɗannan fitintunun da suke faruwa a Najeriya jama'a a lokacin da muna karatu ainihin sai muna jin labari a kasar Indonesia a kasa kaza a kasa kaza wallahi alazimi jama'a tun 1995 bana mantawa muna zaune ni da wani dan Najeriya wanda yanzu doktor ne a cikin ainihin hadisi muna zaune a Kaaba daidai saitin indararan Kaaba wani ya zo yana bada labari daga kasar Indonesia ga wasu abin da yake faruwa ga wasu abubuwa sun dauki makami ana fitintinu ana kaza ana kaza tun daga lokacin muka fara jin labaran abubuwan nan kafin wani lokaci sai ga fitintinun sun fara a Algeria sai ga su a Somalia sai ga fitintinu a kasar Masar tafiya ta yi tafiya kafin a tafi da nisa sai ga abubuwan sun fara kurkusowa a Nigeria to al'amari na fitintinu irin wannan kar ku dauke shi da sauki Sai dai it is indeed unfortunate for the Nigerian Muslims that most of their clerics and scholars are not up to date. Mafi yawancin malaman mu a kasan nan ba sa sanin me yake faruwa. Dan haka idan abin ya faru sai ka ji ana takame kame, sai ka ji ana tarudu. Karshe har sai a wayi gari rudun ya mamaye bayanan da ake neman a samu na gaskiya. Sakamakon haka tunda ba iya tattara bayanai na gaskiya ba, to ba za a iya daukar matakin da ya dace ba. To in ya zama malamai sun zama lost, to me kake tunani ga waɗanda ba malamai ba? Duk wata fitina da take faruwa, fitina ƴan ƙalaƙato, fitina ƴan shi'a, fitina boko haram, fitinar ko menene take faruwa jama'a, ta taɓa faruwa a musulunci fiye da shekara 1000 da ta wuce. Amma abin da zaka ce a cikin malaman Najeriya guda nawa ne suka san haka? A cikin guda 1000 ko guda 100 ko guda miliyan da suka sani, guda nawa ne suke iya suranta abin yadda ya faru da yadda yake faruwa yanzu, su iya duban shi su fassara shi? Idan a cikin su an samu waɗanda ke iya dube su fassara, mutum nawa ne za su fito su faɗa wa jama'a dan a fadaka? Jama'a kuna fahimta irin kalubalen da yake akan mu? So da haka fitina gata nan tana ta cin mu. An rasa yadda za a yi saboda waɗanda ake sa rai su sani. Amma an tambaye su sai ka ji shirme suke yi. Shi yasa za ka ji a ƙarshen wannan darasi namu, idan yau an kammala sharhin wannan hadisi, za ka zo ka ji inda malam yake cewa wannan hadisin yana nuna lallai ne wajen sanin fitintunu masu mulki su rinƙa neman shawarwari da kuma ainihin haskakawa daga masana. Shi ne abin da ya faru a nan. Ko an fahimta jama'a? Wa annaha tu'radu 'ala al-qulubi, da kuma cewa wannan karatu ne yana nuna mana cewa fitintunu in suka zo ana gabatar da su ne ga zukata, domin zukata su karbe su ko kuma ainihin su ki karbe. Fatufsiduha, sai zama ainihin waɗannan fitintunu suna ainihin gurbatawa kuma ainihin suna bata zukata. Hatta yazlam, har a waye gari zuciya ta ainihin yi duhu. Wa idza kana kadhalika yakunu mudaddan lil imani, to kaga duk zuciyar da ta karbi fitintunu to me zai faru gare ta in tai duhu? Kaga za ta zama tana fada da imani kenan. To in ta zama tana fada da imani, li annahu nurun, domin shi imani haske ne, ita kuma wannan zuciya ta zama duhu ne ke cikin ta. Fala yadkhulu fi qalbi fi qalbin la yaqbaluhu, to kaga duk zuciyar da take da duhu ba za ta karbi haske da zai shiga gare ta ba. Wa hadha huwa wajhul mutabaqa fi dhikrihi fi kitabil imani, kaji abin da yasa malamin ya ambaci wannan hadisi a kitabul imani kenan. Ma'ana imani menene? Haske ne. To fitintunu su kuma suna sa duhu a cikin zuciya, to duk zuciyar da take da duhu na fitintunu to ba za ta karba hasken imani ba. Kaji dalilin da yasa malam ya kawo hadisin a cikin kitabul iman, sai yake cewa iz mu'zamul fitan, domin ko mafi yawancin fitintunu tunafil imana, suna ainihin kore imani. Mafi yawancin fitintunu waɗanda za su zo su rikita maka aqida, su canza maka alqibla, to za a waye gari sun rasa ka, sun raba ka da imani. To kaji dalilin da yasa kenan lallai a kawo wannan hadisi, a fadakar da al'umma cewa fitintunu da ke faruwa, waɗanda suke kawo rikita-rikita ta addini, waɗannan fitintunun suna daga cikin abubuwan da ke karo da imani, to dole a guje su kenan. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Ba wai sai ka shiga fitinan ne in ta rikice maka, ka gama fada da malamanka kap, sannan ne kuma sai ka dawo ka ce to kana son wai yanzu a gaya maka menene abin da yake daidai. A tun farko ne za ka rinka algafata malam ga wata aqida ta taho, algafata malam ga wasu mutane sun zo ga irin yadda suke bayani, ina gaskiyar abin da suke faɗi? Shi kuma malam ya ji tsoron Allah, kai ya sa son zuciya. Wa minha bayanun kisamil qalbi ila kismaini, wannan karatu ne yana nuna mana cewa zukatan mutane gaba ɗaya an kasafta su kashi biyu, qalbun yaqbalu alfitan, zuciyar farko ita ce mai karban fitintunu, wata tamakkanu minhu, kuma fitina ta samu wurin zama a cikin ire-iren waɗannan zukata. Fatufsiduhu, har awaye gari wannan irin fitintunu sun gurbatar da wannan zuciya. Fala yumkin an ya'rifa ma'rufan, sai ya zama irin wannan zuciya tunda ta gurbace, to duk abin da yake na alheri ne ba za ta taba sanin shi ba, ba za ta taba bin shi ba. Wala yunkiru munkaran, kuma irin wannan zuciyar ba za ta taba ainihin wato ganin wani abu wanda yake mummuna ta kyamace shi ba. Ka dauki kyakkyawan misalin wannan fitina akan fitinar shi'anci. Fitinar shi'anci in ka dauke ta, me muke nufi da shi'anci? Shi'anci na rafidanci, zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, da zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Matakin farko na wannan aqida kenan ta shi'a, in aka tafi aka tafi sai a halatta maka zina da duk wata ƴa da nufin cewa aure ne na mutu'a. In aka sake tafiya aka sake tafiya, duk wani jini da duk wata dukiya sai a halatta maka ta wanda ba shi da aqida irin wannan. In aka tafi sai kaga ibada da sallah da komai sai kaga an mai maka da su duk abiban wasa ne. Sai a wayi gari kenan duk wani abu da yake daidai sai kaga ba zai ba, duk wani abu wanda yake mugun abu ne kuma sai kaga yayi shi. Saboda me? Saboda fitina ta shiga kuma ainihin ta samu wurin zama. Bal huwa muttabi'un li hawahu wash shaitan, irin wannan mai zuciya sai kaga yana bin son zuciyar shi kuma yana bin shaitan. Jama'a kun ji nau'i na farko na zuciya, wa qalbun la majala lil fitan fihi asla, da kuma zuciyar da babu idda fitina za ta iya shiga cikin ta tun asali. Bal yatriduhu, irin wannan zuciyar ita kuma tana korar fitina ne. Wala yaj'alu laha madkhalan fihi, irin wannan zuciyar bata bada kafar da fitina za ta shige ta. Fa hadha qalbun sharahahu Allah ta'ala lil islam, irin wannan zuciya ita ce zuciyar da Allah ya haskaka ta ga karban addinin musulunci. Wa adkhala fihi an-nur, kuma Allah ya shigar da haske a cikin ta. Wa qad ashara Allah ta'ala ila hadhain al-qismain fi kitabihi haythu qala, kun ga waɗannan zukatan guda biyu jama'a, kyakkyawar zuciya da take fara mai karban alheri da gudun sharri, da mummunan zuciya wadda take baka mai karban sharri da kuma kyamar alheri. Allah ya yi nunin su a cikin Al-Qur'ani da yace, afaman sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbihi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin. Wannan ita ce aya ta 22 a cikin suratu Zumar. Allah yace, yanzu nan wanda Allah ya haskaka kirjin shi domin karban addinin musulunci, ya zama yana bin haske ne wanda ya samo daga ubangijin shi. Kun ji zuciya ta farko kenan, Allah ya haskaka kirjin mai wannan zuciya ya karbi addinin musulunci, don haka haske ne yake bi daga Allah. Sai Allah madaukakin sarki da yazo fadin zuciya ta biyu, sai ya fara da tsinuwa yace, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, bane shiga uku da tir da Allah wadarai sun tabbata ga duk wata zuciya wadda take busasshiya ce ga masu ita daga ambatan Allah, su kuma ba sa ambatan Allah. Ulaika fi dalalin mubin, waɗannan suke cikin bata wadda take mabayyaniyar bata. Don haka ya kai mutum kaji, duk inda ka ga mutum a duniyan nan ɗayan biyu ne zuciyar shi take, ko dai farar zuciya ike da ita wadda take karban alheri, take marhabanta alheri, ko kuma bakar zuciya ike da ita wadda take kin alheri, take marhabanta sharri. Wa minha anna fihi alaman min a'lamin nubuwa wa mu'jizatan zahira lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wannan ainihin hadisi har wayo yana nuna wata daraja daga cikin darajoji da ke nuna alamcin annabi sallallahu alaihi wa sallama, wato wadda ke tabbatar da gaskiyar annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma take tabbatar da mu'jiza ta salari ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. yayin da annabi ya bada labari amma ya qa'u ba'da mautihi min al-fitan al-kubara. Annabi ya bada labarin fitintunu manya-manya waɗanda za su faru, kuji manyan fitintunu da za su faru bayan rasuwar shi. Wa annaha la takunu ma dama Umaru hayyan, kuma annabi ya nuna cewa waɗannan fitintunu matukar Umar na da rai ba za su faru ba. Fakana kama kala, al'amarin yawaye gari ya zama kamar yadda annabi ya faɗi, har Umar ya rasu ba ai wata fitina ba. Amma tun daga ran da Umar ya rasu, tun daga ran nan ake fitina a musulunci, har yau ba a zauna lafiya ba. Fitina ita ta rinka kai wasu su yi kaura su koma kasa kaza, wasu su yi gudun hijira, wasu su yi kaza, abu waɗannan a kashe nan, abu waɗannan a kashe nan, har yau duniya ba ta zauna lafiya ba. Manzon Allah ya faɗi, ko manzon Allah abin da ya faɗi ya tabbata gaskiya, wannan ke tabbatar da cewa mu'jizar annabi gaskiya ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Wa minha bayanu fadl Umar radiyallahu anhu, wa minha bayanu fadl Umar radiyallahu anhu wa annahu kana mighlaqan lil fitan. Wannan karatu ne yana nuna mana darajar sayyidina Umar da kuma cewa Umar shine murfin duk wata fitina. Falam yara an-nasu al-fitnata al-amya illa ba'da mautihi radiyallahu anhu, mutane ba su taba ganin makauniyar fitina ba har sai da Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ya rasu. Makauniyar fitina ita ce irin wannan da ake fama da ita. Sai ku ji kamar an zauna lafiya, in ta bulla sai ka ji ta kashe gari guda. Sai ku ji kamar an zauna lafiya, in ta tashi tafiya sai ta tafi da wani babban mutum. Sai ku ji kamar an zauna lafiya, in ta tashi sai ku ji wani babban wuri an yi asarar shi. Haka ire-iren waɗannan fitintunu ma damar Umar na da rai bata faru ba. Amma tun da Umar ya bar duniya ake fama da wannan ɗauki ba daɗi. In baka san labaran ko ina ba, in baka karatun hadisi, in kai ba mai sanin tarihin musulunci bane, daga sanda aka haife ka zuwa yau kana sauraron BBC, ka taba jin an yi labarai da na safe da na rana da na yamma ba faɗi wani bala'i ya barke a wani wuri ba? Wa minha bayanu anna Umar radiyallahu anhu yamutu maqtulan zulman. Sannan wannan karatu ne yana nuna mana cewa Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda zai mutu ne ta hanyar kisan kai da za a yi mai na zalunci. Fakana kama akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wa sallam haythu mata shahidan, haka al'amarin ya faru kuma Umar ya mutu, ya mutu wa shahada. Dan dama Umar shi da kanshi ya zo yana wata addu'a wadda ta rinka rikita sahabbai, kullun sai yana addu'a. Za mu zo mu samu addu'ar anan cikin karatu nan gaba insha Allahu ta'ala. Yana cewa ya Allah madaukakin sarki, ka sa in samu shahada a cikin garin annabinka. To sai mutane suka rude, to in samu shahada a cikin birnin annabinka, yaki da jihadi za su zo cikin Madina ne? Yaya al'amari zai faru? Umar yana fatan ya samu shahada, sai gashi wani kafiri mai suna Abu Lu'lu'a al-Majusi ya zo ya samu wata wuka ya zindima wa sayyidina Umar a cikin masallaci. Wannan daraja da Umar ya samu ita ta ƙara tabbatar da gaskiyar magana da annabi ya faɗi cewa shahidi ne shi. Faqatalahu Abu Lu'lu'a al-Majusi ghulam al-Mughira ibn Shu'ba, Abu Lu'lu'a shi ya kashe shi. Bawa ne na sahabi Mughira dan Shu'ba. Kaje ka samu kasusuwa na da Nesu yau shekara 17 da ta wuce. Na sanya wa kasusuwan Umar kasusuwan guda biyar ne. Ka samu suna nan a CD kwaya daya. Na kawo cikakken tarihin kisan Umar. Abu Lu'lu'a al-Majusi ana zaune da sayyidina Umar da sahabbai, sai ya ainihin wuce sai ya harari Umar haka. Umar ya ce, kai ni kake harara? Sai ya duba Umar sai ya mishi sai ya gaba. Sai Umar ya ce, kun ga abin da nake gaya muku, ku daina kawo mutanen nan cikin garin nan, ko kun gani? Ko ba a jima ba sai aka samu ainihin Abu Lu'lu'a da shi da Fairuz dukkan su Farisawa ne, bayi ne daga ƙasar Farisa, aka shigo da su cikin garin wai ana ga saboda bukata, sai aka wuce su suna wasa. Dan gidan Sayyidina Umar wani yaro karami sai wuce su suna wasa da wata wuka haka, wadda wukar tana da tsini, tana da kaifi, tana da kunnuwa guda biyu dama da hagunta. Bayan kwana biyu ana cikin sallar asuba, sai aka ga Abu Lu'lu'a ya zo ya tsaya a cikin masallaci a daidai saitin liman a sahu na biyu. Ya sawo riga burnus, riga mai hula wadda kuke cewa yar Maroko, ashe ya ruko wuka a cikinta. To amma sai aka ɗauka ya musulunta ne, shikenan sai aka saki jiki da shi. An fara sallah ba a yi nisa ba cikin duhu, sai aka ji Umar yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yana cewa akalani kalbun aw ta'anani kalbu, wani kare ya soke ni ko wani kare ya cije ni. Sai Umar ya tuntsure, sai aka tura wani sahabi ya karasa sallah. Da ya ga an yi wufza a kama shi, sai ya ɗauki wannan wuka ya datsa dama da hagu haka, sai ya samu wani namiji cikin sahabbai, sai ya carab shi wannan mutumi, sai ya cire rigar shi, sai ya jefa a kan shi, sai ya kudindina kan. Da ya ga haka, sai ya ɗauki wuka sai ya daddaba wa cikin shi, sai ya mutu. Security of information kenan. Ma'ana waɗanda suka turo shi da ya yadda ya rayu ya tona asirinsu gwamma ya mutu. Kun fahimta jama'a? Kun ji tarihin kisan Sayyidina Umar, Allah maɗaukakin sarki ya tsara mishi yarda? Kun tuna da na ce muku ga wani yaro can na Umar ya wuce Abu Lu'lu'a al-Majusi da Fairuz, su biyu suna hira da wuka. Bayan kwana biyu sai yaron nan sai ya zo, sai ya sake wuce wancan Fairuz da wannan wuka gashi ga ta a hannun shi. Kai ba yaro ba, ko kai ne babba mai zaka kaddara? Dan haka sai ya hukunta cewa wannan yana da hannu akan kashe uban shi. Shi ma sai ya je shiryo, yana zuwa kawai sai ya same shi, kawai sai ya yanke kan shi. Fitina tun daga nan ta fara. Aka zo an nada Usman ya zama khalifa, sai aka kamo wannan yaro, sai aka je aka kulle shi. Fitina farko da Usman ya fara shiga kenan. Ya tattaro malamai na muhajirai da ansar, ya ce ku taimake ni da fatawa, karatuna ya kuntata. Gidan Umar yau kwana uku da kashe mai gidan. Jiya ga dan Umar ya je ya kashe wani da yake zaton yana da hannu akan kisan uban shi. Mun tabbatar da cewa yaron nan shi ya kashe wannan. Yanzu kuna ganin daidai ne mu kama yaron nan mu kashe shi saboda ya kashe wancan? Menene gidan Umar za su ga mun yi musu? Ina son kowa da ke nan ka suranta abin. Usman ya ce na shiga cikin rikici. Gaba ɗayan malaman nan suka ce abinda muke gani a ɗauke kisa akan yaron nan. Shine sai Usman ya ce to shikenan, na amfani da fatawarku na ɗauke kisa. Har yau ƴan Shi'a rubuce-rubuce suke yi cewa ai Sayyidina Usman ya taɓa kayar da haddi daga cikin haddin Allah, ya ƙi. Gashi ya tabbata Allah ya ce wa man yaqtul kaza kaza, ya ƙi aiki da wannan ayar. Ba sa duban menene ya faru, yaya abin ya faru. Shi yasa sai kun karanta ingantaccen tarihin musulunci, kuma sai ya zama kuna da ilimin tacewa. In ba haka ba, za ku iya fuskantar waɗannan ƙurdawa ƴan Shi'a ba. Ba za ku iya fuskantar su ba. Za su je su ɗauko ƙarya da gaskiya sai su haɗa ta, domin mai domin su waye gari su lalatar da gaskiyar. Jama'a kun ji dai bayani dangane da ainihin kisan Umar ko? Malam yake cewa yawmal arbi'a, a ranar Laraba ne aka kashe Umar, li arba'in baqina min zilhijja, ranar 26 ga watan ainihin zilhijja wato ana saura kwana hudu watan Zulhijja zai kare kila li salasin sana ko haka ne kila li salasin wasu kuma suka ce a saura kwana uku watan ya fito suka ce saura kwana hudu duk ta iya yiwa saboda abin yana koma ne zuwa ga nukusanin wata ko dai an kashe Umar 20 da ainihin wato 6 ko 27 ina fata an gane sanata 30 wa 20 haka ne hijriya wa huwa min 63 sana wa kila ghairu zalim yana dan shekara 63 a lokacin da aka kashe shi sayyidina Umar kenan Allah ya kara mishi yarda har yau ɗan Shi'a arna na kasar Iran in kuka je kan website zaka ga yadda suke zana hoton wannan da ya kashe sayyidina Umar a matsayin sadauki suna kiran shi baba shuja'uddin baba gwarzan addini abu lu'lu'a sai su sa baba shuja'uddin ka rubuta wannan sunan kawai akan any of the search engine on the internet zai dauko maka ainihin hoton da komai zaka ga hoton shi suke zanawa su ne mai kirari saboda ya kashe sayyidina Umar wa minha bayanu fadli Hudhaifa radiyallahu anhu haythu kana mawdi'a sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi sallama أعلمه بالفتن التي تأتي في أمته بعده فقد أخرج مسلم في صحيحه عنه رضي الله عنه أنه قال والله إني لأعلم الناس لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة wannan hadisi yana bayyana falalar Huzaifa yayin da ya zama manzon Allah ya amince da shi har yana kebance shi yana gaya mishi wasu labarai na fitintunu da za su faru bayan shi a cikin al'ummar shi yace Muslim ya fitar da hadisi har Huzaifa da kanshi yana cewa na rantse da Allah cikin mutane kaf to din na fi su sanin fitintunun da za su faru tun daga yanzu har zuwa duniya ta tashi dalilin shi na sanin haka shine annabi ya kebance shi ya faɗa mishi ومنها بيان أن القلب الذي تدخل فيه الفتن لا يمكن أن يقبل الحق wannan karatu ne yana nuna mana dukkanin zuciyar da fitintunu ke shiga cikin ta to ba zai yi kuma ta karbi gaskiya ba iz huwa ziddu domin ita gaskiya tana ainihin kishiyantar fitina ne to duk inda fitina ta kai fitina to gaskiya ba za ta zo ba wa inna ma yuti'u hawahu duk wanda yake bin ire-iren wannan ainihin wato zuciyar shi take karban fitintunu baya karban gaskiya to san zuciyar shi yake bi wa minha bayanu fadli inkaril fitan wajtinabiha la'alla tu'athira fil qalbi wannan hadisi yana nuna mana falalar musun fitintunu an gane jama'a idan fitina ta zo kai inkarin ta wata mummuna aqida ta zo kai inkarin ta wajtinabiha kuma ka nisance ta la'alla tu'athira fil qalbi dan katte tasiri a cikin zuciyarka watasudduhu an qabulil haqq irin wannan fitina sai ta hana shi karban gaskiya wattiba'i sunna kuma irin wannan fitina sai ta hana shi bin sunna wa minha jawazu itlaqil 'am wa iradatul khas fa inna umar radiyallahu anhu sa'ala 'anil fitan al 'amma wannan hadisi ya nuna mana zaka iya yin tambaya wadda take sake babu kaidi amma kuma kai wani abu kake neman ka samu bayani a ciki domin kun ga Umar da ya tashi cewa ya jama'a cikin kuwane ne yake da bayanin fitina da aka fadi kuma sai ya ce a ba wannan ba ina nufin fitina irin wadda ke yamutsa al'umma to ashe tun farko zaka iya yin tambaya wadda take mai fadi an fahimta jama'a amma aka baka amsar da ba ita ke nema ba sai kuma ka dawo ka tsuke tambayar taka domin ka samu hakikanin abin da kake so wa aradul fitnatul khassa Umar da ya tashi sai ya tambaya akan fitintunu gaba daya amma kuma yana nufin wata fitina ne ta musamman wanda ke yamutsa al'umma wa minha anna al ahla wal aulada wan nafsa wal jara fitna wannan hadisi yana nuna mana cewa iyalinka da ƴaƴanka da kanka da makwabtanka su ma sukan zama fitina gare ka me yasa li'annaha tuqi'u fi dhunubi domin iyalinka suna iya afkaka cikin zunubai ƴaƴanka suna iya afkaka cikin zunubai kanka da kanka kai kanka kana iya saka kanka cikin zunubai haka nan makwabci ko makwabta sukan iya saka ka cikin zunubai wartikabi ma la yahillu lil insani bi sababi iyalanka matanka ƴaƴanka da kai kanka da makwabci duka za su iya saka ka ka aikata abin da bai halatta ba saboda su to amma menene maganin irin waɗannan zunubai da zaka rinka samu sakamakon ƴaƴa da mata da makwabta da kai kanka sai malai yace wa minha anna hadhihi alfitan tukaffiru as-salatu was-siyamu was-sadaqa to sallah da kake yi da azumi da sadaka da kake yi musamman waɗanda suke na nafilfili ko su suke kankare ire-iren waɗannan zunubai wa nahawiha min alhasanat da kuma kyawawan ayyuka kamar zikiri kamar karatun alqur'ani kamar zama kai ta salati kamar tsarkin zuciya da zaka kimsa a cikin zuciyarka dukkan su suna kankare maka zunubai irin wannan kama qala azza wa jal kamar yadda Allah mai boya da daukaka yace innal hasanati yuzhibna sayiat lallai dai kyawawan ayyuka suna rugurguza munanan ayyuka aya ta 114 cikin suratu hud wa minha anna alfitna alkubra idha waqa'at dhalla babu sharri maftuhan bainal muslimina wannan karatu ne yana nuna mana idan har babbar fitina ta faru wadda ta yamutsa al'umma to kofar wannan sharri na wannan fitina yakan doge a bude a tsakanin musulmi fala yughlaqu abadan har abada ba za a rufe shi ba ku duba da kyau ku gani wace fitina ce ta faru wadda ƙarshe shikenan ta mutu sai dai kaga cewa ita fitina tana ta daukan wani salo daban kuma tana ta daukan wani salo daban ba za a rufe ta ba har abada har sai a waye gari wannan fitina ta ma zama ba a bakin komai ba ma sai ma kamar an daina jinta kamar an daina damuwa da ita ina fata an gane wa minha tadhakurul wulati ma al ulama'i umura dinihim litabassuri bil awaqibi wannan karatu ne yana nuna mana masu mulki su rinka zama tare da malamai suna tattauna al'amura na addinin su domin su rinka sanin haske akai da kuma cewa menene zai kai ya komo akai wa akhadhul hadar da kuma yin taka tsantsan walhita da kuma daukar matakai waɗanda suka dace ma'ana waɗanda Allah ya danka shugabanci a hannunsu sai su rinka ainihin zama tare da malamai idan al'amura suka taso sai malaman sai su haskaka musu sannan sai malaman sai su ainihin ba da shawara domin a dauki matakai a kuma yi taka tsantsan game da yadda ake ganin fitina za ta iya ainihin kawo ƙarshe sakamakon wannan abu waɗannan su ne maganganun da ne ta mana ishara ainihin wato a kai waɗanda har nake cewa al-imamu al-qurtubi a cikin tafsirin shi mai albarka al-jami'u li ahkamil qur'an da yazo yana tattauna ainihin mas'ala dangane da ayar ali imran da Allah yake cewa wa shawirhum fil amri wannan annabi Allah yake gayawa a matsayinka na shugaba a matsayinka na jagora a matsayinka na khalifa musulmi ka rinka neman shawarar su akan al'amari an fahimta jama'a to anan fa sai imam al-qurtubi yake cewa qala ibn atiya wa shura min qawaid ash-shari'a wa azaim al-ahkam ita shawara da neman shawara tana daga cikin dokoki na shari'ar musulunci tana daga cikin kuma jigajigan tsayar da hukunce man la yastashiru ahla al-ilmi dukkan mai mulkin da baya neman shawarar malamai waddini baya neman menene masu addini za su ce fa azluhu wajibun to wajibi ne a cire shi kun ji abin da al-imam al-qurtubi ya fadi a cikin tafsirin shi gashi mujalladi na 4 ne ke hannuna shafi na 249 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma sai ya ce hadha ma la khilafa fihi wannan babu wani sabani dangane da shi magana kwaya ɗaya ce babu wani sabani dangane da wannan magana jama'a kuna fahimta da kyau to sai malam ya ci gaba da cewa wa qala ibn khuwayz mandad al-imam ibn khuwayz mandad yace wajibun 'ala al-wulati mushawaratu al-ulama'i fi ma la ya'lamuna duk abin da ya taso idan masu mulki ba su da ilimi akai sai su nemi shawarar malamai akai wa fima ashkala alaihim, haka nan koda abinda suka sani ne amma sai suka shiga rikici, wajibi ne su nemi ainihin malamai su ba su shawara. Min umurid dini, na daga al'amuran addini, wa wujuhul jaysh, da kuma yadda za a tsara rundunar yaki, fima ya ta'allaqu bil harb, wajen yadda za a tsara akai farmaki akai hari wuri kaza. Wa wujuhun nas, da kuma al'amuran da suka shafi gudanar da mutane, fima ya ta'allaqu bil masalih, waɗanda suke da alaka da gyare-gyaren al'amuran da za su kawo mutane ci gaba. Wa wujuhul kuttab, wa wujuhil kuttab, da kuma irin yadda za a rinka nada permanent secretaries da sakatarori da muqawmai wal wuzara, da kuma yadda za a rinka nada ministoci wal ummali, da kuma irin yadda za a rinka bada political appointment, za a bada ambassador zai tafi kaza, za a yi kaza, a rinka saka malamai su zama daga cikin waɗanda za a nemi shawarar su. Fima ya ta'allaqu bi masalihil biladi wa imaratiha, game da duk abin da zai kawo ci gaban ƙasa da kuma raya ƙasa. Masu mulki kun ji, kuma malaman kuma kun sani,